بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara hakunmu a wannan lokaci mai tara albarka a wannan masallaci na Umar al-Faruq a nan unguwar sarki daidai kotun bola wacce Sheikh Malam Haruna Dome ya kira da sunan kotun sunna muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka ya mana jagora ya mana muwafaka ya mana gamdakata ya mana jagora a wannan darasi da sauran dukkanin darussa da ake gabatarwa. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan haduwa tamu a yau 7 ga watan Jumada al-Ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 25 ga watan 1 a shekara ta 2018 miladiya. Allah ta'ala ya sanya haduwa ce mai cike da albarka. Kuma waɗanda suka kasance tsaye a kan wannan darussa Ubangiji subhanahu wata'ala ya saka kan su da alkhairi sanya aljanna ta zama makoma a gare shi dan uwa da muka rasa malam awwal Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahmishe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi kuma idan ta mu taso Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau mu cika da imani karatu shine mafi kyawun abinda mutum ya kamata ya tafiyar da lokacinsa a kan shi karatu shine mafi kyawun wannan al'amari kuma mutane ta bangaren karatu sun kasu kashi akwai wanda yake karatu domin ya zama malam akwai kuma wanda yake karatu domin ya cire ma kanshi jahilci ya zama ne sai ibada ne ala basira waɗannan mutane guda biyu da wanda yake karatu domin ya zama malam da wanda yake karatu domin ya san yadda zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi shi a karan kansa akwai abubuwa da ake bukata daga kowannen su babban abin da ake bukata shine yin wannan karatu domin Allah subhanahu wata'ala domin karatu ibada ce kamar yadda ka san tsarki da sallah da haji da azumi dukkanin su ibada ce to hakan nan neman karatu shi ma ibada ne neman karatu ibada ne saboda ake bukatar tsantsanta shi domin Allah subhanahu wata'ala ya zamana mutum yayi shi domin Allah subhanahu wata'ala kada mutum ya zamana yayi karatu domin wata niyya wacce ba wannan ba wannan zai zame mishi asara duniya da lahira wannan shine abu na farko da nake jan hankalin mu a kansa ya zama na mutum ya zama yayi bauta ma Allah subhanahu wata'ala ala basira ya nemi dukkanin abin da yake nema na karatu domin Allah subhanahu wata'ala domin ya bauta ma Allah madaukakin sarki ala basira babu wata ni'ima bayan musulunci akan ni'ima ta karatu ni'ima ta ilimi shi yasa ناصر السعدي رحمه الله عز وجل يكي تيوى وعلم هديت أن أفضل المنن علم من ذي الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقه ناصر السعدي الله تعالى يزيد أنشد غفرة يرحم شيش إيكي تيوى yace i'lam ka sani anna afdal al-minan lalle mafi girman ni'imoni al-minan jam'i ce ta al-mannu idan aka ce al-mannu ni'ima ce shine fara Allah ta'ala da yace laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min wannan ita ce al-mannu haƙiƙa Allah madaukakin sarki yayi ni'ima ta musamman ga mu'minai ya Allah ta'ala ya kira wannan ni'ima ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan al-manni ni'ima ce ta musamman da Allah ta'ala yake wa bayinsa saboda haka sai Nasiru Sa'di yace i'lam ka sani anna afdal al-minan lalle mafificin ni'imomi ni'imar da tafi kowace ni'ima ita ce ilmun wannan ni'ima ita ce ilimi yuzulu shakka anka wa taran ilimi da zai gusan maka da shakku ilimi wanda zai gusan maka da shakku dangane da ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kwanto akan akwai Allah ko babu shi a'udillah ko kwanto akan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi da zai gusan maka da wannan shine afdalul ni'ima shine mafi girman ni'ima ilmun yuzilu shakka anka ilimi da zai gusan maka da shakku wa daran ya gusan maka da kazanta wannan ilimin shine ilimin da shine falala ita ce ni'ima da tafi kowace ni'ima kenan ku lura da kyau a ilimin sai aka ce wanda zai gusan maka da kwanto tunda akwai abubuwa da dama da ake ambata su da sunan ilimi a ce abu kaza ilimi ne abu kaza ilimi ne abu kaza ilimi ne wani ilimin kuma shakku yake samu yake sawa mutum dangane ga Allah madaukakin sarki Allah abu wani bai zama ilimi bace wani waswasi yake sawa mutum dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bai zama ilimi bace isa yace ilam hudita anna afdalul minan ilam ka sani hudita Allah shirye da anna afdalul minan lalle mafi girman ni'imomi shine ilmun yuzulu shakka anka ilmi da zai gusan maka da shakku wa daran ilmi da zai gusan maka da dukkan wata kafanta kafantar zuciya kafantar hasada ta shirka ta bid'a ta kyashi duk ilmi da zai gusan maka da wannan to shine mafi girman ni'ima kenan abin da ake nema daga wannan ilmin shine abubuwa kamar haka ilmin ya gusan maka daga shakku dangane da ubangiji subhanahu wa ta'ala shakku dangane daga hukuncin Allah madaukakin sarki wadaran ilmi ya gusan maka da kazanta ta zuciya wa yakshifu alhaqa ilmin da zai yaya gaskiya lidul qulubi ga mutanen da suke da nagartattun zuciya mutane da suke da nagartacciyar zuciya tabbataccen zuciya tsaftataccen zuciya ilmi da zai yaya musu su ga abin da yake gaskiya mirara su ga fi gaskiya a zahiri wannan ilimin shine ilimin da ake bukata shine wa yakshifu alhaqa lidul qulubi ilmi da zai yaya gaskiya ga mutane da suke da hankali domin su ga gaskiyar mirara su ga gaskiya dalla dalla wa yusilu al-abda ila al-maqlub ilmi da zai kai bawa zuwa ga abin da bawan yake so wannan shine ilimin da ake so wannan shine ilimin da ake so saboda haka sai ce fahari kai gaggawa ka kwadaitu ala fahamika lil qawaid akan ka san ka'idoji kowanne ilimi yana da ka'idojin sa in ka je nahwu akwai ka'idojin nahwu in ka je balagha akwai ka'idojin balagha in ka je ilmul aqida akwai ka'idojin hadisi akwai ka'idoji to a kowanne ilimi ka samu ka'idoji domin ka'ida za ta taimaka maka akan ka gina abubuwa masu tarin yawa akai sai ce faris ala fahimta lil qawaid ka kwadaitu ka himmatu akan ka haddace ka'idoji ka haddace ta kuma ka fahimta shine faris ala fahimta lil qawaid jami'atil masail shawari ka'ida daya da za ta tara maka matsaloli da suke daban-daban a wurare daban-daban sai ce fasarta fil ilmi khayra mustaqa sai da mana ka kai matsayi a ilimi fiyayyen matsayi da ake bukata wa taktafi subulal ladhi qad wusqa kuma ka bi hanyar waɗanda aka datar da su ake musu gamsuwa waɗannan bayanai da Nasir Sa'di rahimahullah azza wa jalla ya bayyana suna dauke da abubuwa kamar haka abu na farko kadaitar da ilimi abu na farko kwadaitar da a tsaya a nemi ilimi dai kenan abu na biyu bayanin ilimin da mutum zai nema domin in ka ce a fita a nemi ilimi a je a nemi ilimi dole akwai bukatar kai wa mutane bayanin ilimin da yake shi suka fi bukata shi suke so sai yayi ba da siffar wannan ilimin yace ilimin ya kasance zai gushe zai cire wa mutum shakku dangane da ubangiji ilimin ya kasance zai yayi wa mutum kazanta zuci ilimin ya kasance zai yayi wa mai neman gaskiya 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 ta fito fili wannan shine ilimin da ake bukata wannan shine ilimin da ake bukata to a kowanne bangare na ilimi kowanne bangare na ilimi idan ka dauki wannan bangaren za ta ƙara da shekarunta gaba ɗaya baka kai asalin tushe ilimin ba, ma'ana baka kai ƙure shi ba gaba ɗaya, baka kewaye wannan ilimin ba gaba ɗaya. Kowane ilimi ka ɗauka, in ka ɗauki ilimin Alƙur'ani mai girma za ka ɗauki shekarunka gaba ɗaya na rayuwa, a ƙaddara ka ɗauki shekara 120, sai ka tafi da shekara 120 ɗinka. Abin da ka sani shi ne kaɗan a kan abin da ka da shi. Ka ɗauki ilimin hadisi, ka ɗauki ilimin fiqhu, ilimin aqida, ilimin lugha, haka abin da ka sani. To tun da haka ba zai yiwu ba, sai ka ɗauki ƙa'idoji, wanda in ka riƙe wannan ƙa'idojin, ka riƙe wannan formulas ɗin, sai su taimaka maka cikin ƙanƙanin lokaci ka naƙasu ilimin gaba ɗaya. Isa ya ce fahris ala fahmika lil qawaid, ka fahimci sosai akan ka gane ƙa'idoji wurin ka, ka gane ƙa'idoji wurin ka. To wannan su ne jan hankali da Nasir Sa'adi rahimahullahu azza wa jalla ya mana akan abin da ya shafi neman ka. Na farko mu nemi ilimi, na biyu ya mana bayanin ilimin da za mu nema, na uku kuma matakin da za a bi wurin neman ilimi. Ilimi wannan faɗi babu wata fargaba, don ba mai ce maka ƙarya kake. A tarihi babu wanda zai ce maka kaga Allahu Akbar, kaga amfanin jahilci, babu shi. A tarihi a shekarunsa ka taɓa jin an ce ga ranar jahilci? Sai za a ce Allahu Akbar, kaga ranar ilimi. Kun lura da kyau, kaga ranar ilimi. To wannan kadai tashi ilimi falala, ko da ba a ƙara da komai ba, wannan ya haɗa ilimi ya zama yana da falala. Tunda za a ce ga ranarsa, baka taɓa jin an ce ga ranar jahilci ba. Ɗaya kenan. Na biyu, wanda bai da ilimi, wanda bai da ilimi, in aka ce mashi malam mai ilimi kenan, yana jin daɗi. Aka yake? To amma wanda yake jahili, aka ce mai jahili, faɗa ake. Shi jahili kowa neman tsari yake da shi, malami yana neman tsari daga jahilci. Annabi Musa alayhi salatu wasallam ya ce ina uzu abinda wani kala Musa liqawmi inna Allah yamurukum an tadhbu baqara qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili, yace a'udhu billahi an akuna min al-jahili, ina neman tsarin Allah ya tsare ni da in kasance cikin jahili. Annabin Allah ya nemi tsari daga jahilci ya kasance cikin jahili. Annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama, Allah ta'ala ya ce da shi wa qul rabbi zidni ilma, wa qul kuma ka ce rabbi ya Allah ubangiji zidni ilma, ka ƙara min ilimi. In banda ilimi a tarihi ka gaba ɗaya, in aka ce maka ka lissafo abubuwan da annabi sallallahu ya nemi a ƙara mashi, ka lissafo abubuwa guda uku, yanzu ba an samu guda ɗaya ba, shi ne mai ilimi. An ce Allah ta'ala ya ce da shi kace Allah ka ƙara mai ilimi, to a ce ka ƙaro guda biyu, waɗanda abubuwa ne Allah ta'ala ya ce da annabi shi ya nemi ƙari da ba ilimi ba, ka ƙaro biyu, an haɗa ka da aiki, wanda zai nuna maka ashe sauran ba su kai na a nemi ƙarinsu ba, sauran ba su kai a nemi ƙarinsu ba, abinda aka samu Allah ya shanya albarka. Amma neman ƙari a kai, ka duba haka. Annabawan Allah sun nemi tsari daga jahilci, annabi Musa ya nemi tsari, Allah tsari daga jahilci, annabi Musa ya nemi tsari, Allah ta'ala tsari daga jahilci, haka annabawa kuma annabawa sun nemi ƙari, Allah ta'ala ya ƙara musu ilimi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ilimi shahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah ya shaida cewar babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi, wal mala'ikatu, mala'iku sun shaida, Allah ya shaida, mala'iku sun shaida, nawa kenan? Biyu. Wa ulul ilmi da mabuka ilmi qa'iman bil qist, Allah ya shaida, mala'iku sun shaida, mabuka ilmi sun shaida. Allah ta'ala bai kawo na hudu ba, wanda zai nuna maka daraja da matsayi na ilmi, daraja da matsayi na ilmi, daraja da matsayi na ilmi sun tabbata a nassoshi na shari'a, Qur'ani, hadisi, maganganun malamai, duk sun tabbatar da wannan. A halittar da Allah ta'ala yi wa mutum ta ɗan adam tana da tsaccen hankali, ya tabbatar mishi da matsayi na ilimi, tunda yadda muka ambata ɗazu baka taɓa jin an ce ga ranar jahilci ba, sai a ce ga ranar ilimi. To ku kaga wannan ya isa ilimi, kuma na roƙon Allah ta'ala ya mana jagora, Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakar ya mana muwaffaqa Allah ta'ala ya amfana da mu da ira-iran waɗannan majalis na ilimi da ake gabatarwa wannan masallaci da kenan tsakiyar gwamnatin mina yana daga cikin waɗanda suke samu waɗannan majalis na ilimi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi ga dukkanin waɗanda suka tsayu akan gudanar da waɗannan karatu suka baki da waɗanda suka gabatar da waɗanda suke gabatarwa da waɗanda suka tsara da waɗanda suke tsarawa gaba da Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sa mu tarayya a cikin ladan shi kuma dan uwa da ya riga mu gidan gaskiya mallan lawan Allah ta'ala ya ji shi da gafara ya rahmshe shi littafin da zamu karanta shine littafin kitab al-arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam kitab al-arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam sunan shi kitab al-arba'in littafi ne da ke kunshe da hadisi 40 da hadisi 40 su waɗannan hadisai 40 fi mabani al-islam suna bayani ne akan abin da ya gina musulunci wa qawaid al-ahkam kuma suna bada bayani kan abin da ya shafi ka'idoji na hukunci ka'idoji na hukunci kenan littafin yana da abubuwa guda nawa biyu ko uku abu na farko kitabul 40 shi littafin yana kunshe da hadisi 40 shine abu na farko abu na biyu shine fassara waɗannan hadisi 40 wannan shine sai ku fassara waɗannan hadisi 40 fassara ta farko fi mabani al-islam hadisi 40 din nan sun kunshi abubuwan da suka gina musulunci abu na biyu wa qawaid al-ahkam sun kunshi ka'idoji na hukunci sun kunshi ka'idoji na hukunci kulura da kyau zama malai yace mana an zame karatu mu kwadai turin sanin ka'idoji yake faris ala fahimka lil qawaid jami'at al masail al shawarid fatarta fi al ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul alladhi adawu al shaqa saboda haka wannan littafi da zamu karanta littafi ne dake da hadisi 40 yake su waɗannan hadisi 40 din suna bayani ne akan abin da ya shafi gini na musulunci da yake nan kuma suna bayani ne akan ka'idoji da yadda za ka san hukunci misali so misali akan abin da ya shafi ka'idoji na musulunci muna da hadisi na uku hadisi na uku a ciki hadisi abu abdurrahman abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniya al-islam ala khams kun wara buniya al-islam ala khams an gina musulunci akan abubuwa biyar kun ga shine fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam da kuma sanin ka'idoji na hukunci hukunci ta ku sami irin waɗannan hadisin da masana yake cewa law yuqan nasu bi da'awahum la ta'arijalu amwal qawmi inda a ce da zaran mutane sun yi da'awar abu nasu ne sai a dauka a basu inda da zaran mutum ya ce wannan waya ta wace sai a ce to dauki ka ganta inda za a haka ladda arijalun amwal qawmi da mutane sun dinga da'awar kayan mutane kowa sai ya dauki ka zai ce nashi kowa sai ya dauki ka zai ce nashi sai dai albayyinatu alal mudda'i albayyinatu alal mudda'i kawo hujja tana kan wanda ya yi da'awa ne wala yaminu ala man ansara rantsuwa kuma wanda ya musu kaga wannan hadisi ka'ida ce a wannan babi alƙalanci ɗungurungun ya maka bayani kan abin da ya shafi alƙalanci yadda za ka karɓi da'awa da yadda za ka hukunci tsakanin mai yi kai da ka ce wannan taka ce me albayyana kun lura da ke ko shi kuma da yake ba haka ba garin su zai matakai da ake saboda ka wannan littafi ya shahara da al-arba'in an-nawawi ya fi shahara da arba'un an-nawawi ko kuma nawawi nawawi hadith ana kira shi da nawawi hadith da 40 hadith shine da 40 an-nawawi wanda ya wallafa shi shine al-imam al-hafiz muhiddin abi zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi an sa anan muna da abubuwa guda abu na farko sunan littafi a matsayin ka na dalibin ilimi ana buƙatar ka san sunan littafi a yadda mai littafin ya samu gano shi kafin ka zo ka san sunan littafin a sunan shi na rana kullum da kyau ko a ga za a kwa sunan yanka akwai suna rana sunan yanka na 40 hadith shine kitabul 40 fi mabani islam wa qawaid al ahkam wannan shine sunan yanka da wanda ya wallafa littafin hadu sallallahu alaihi wasallam mun ji wannan da kyau ko amma sunan da ya shahara da shi shine 40 hadith kullu na shine 40 hadith ko al 40 an-nawawiyya ko al 40 an-nawawiyya ko 40 an-nawawiyya diddai sunayen ne suke bayani akan kitabul 40 fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam waye ya wallafa shi shine al-imam al-hafiz muhiddin abi zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi an-nawawi ad-dimashqi to kun ga wurin fitar da sunan littafin a sunan rana sai aka hada da sunan ne littafin da sunan littafin sunan littafin kitabul 40 sai aka dauko al 40 sunan ma wala littafin daga cikin sunan shi akwai an-nawawi sai aka ce al 40 an-nawawiyya al 40 an-nawawiyya to ga dan jaza ci sunan rana ne da mun kowa da yake ci hurka shi amma dai a matsayin ka na dalibin ilimi da ka zo majalisin ilimi ka ji sunan littafin sunan littafin kitabul 40 fi mabani islam wa qawaid al ahkam dai ke mawallafin littafin shine al imam الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. زامي وقدي مجا أتكئتي من يبيان وأن أبو بوق جابيو. أبو نفر كو سونا للتافي. أبو نبيو سونا للتافي. أبو نبيو ما ولا في للتافي. أبو نبيو ما ولا في للتافي. أبو نفر كو للتافي. شيء للتافي. سونا شيء كتاب الأربعين كما يدمك أنبت. في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شين سونا للتافي؟ ما معنى كتاب الأربعين؟ ما معنى كتاب؟ أنت كتاب شين للتافي؟ أنا كذا للتافي ده للتافي إذا أقرأ بوجود كنسة. إن باب بوجود كنسة إذا ما كتاب. هذا ما دفتر أبن زائر. قلوا رأيك كدوم مادة تكافن تأم باون كتابة يا ربوتا. كنا أقرأ أبن ده أقرأ ربوتا. إن بعد أقرأ أبن ده أقرأ ربوتا وده بعد كراشي. da ba a ce ya rubuta ba ya kasu na littafin kitabul 40 fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam wannan shine littafi na al-imam an-nawawi sai yake asali ma wannan littafin yana cikin manya-manyan littafai na al-imam an-nawawi da ya rubuta za mu gani magana wai al-imam an-nawawi da ya rubuta ubangiji subhanahu wataala ya albarkaci wannan littafi yana cikin nagartattun littafin mawallafin wannan littafi tun a zamanin mai littafi din Allah ta'ala ya sanya mai littafin karbuwa tun a zamanin mawallafin littafi din Allah ta'ala ya sanya mai littafin karbuwa gabas da yamma kudu da arewa na duniya littafin nan ya shiga da wuya ka samu gidan wani mutum musulmi babu littafin arbuwan hadisi ko dai da bugun masharika ko da bugun magariba bugun dutse kuna ji yana da kyau ko dai da bugun dutse ko da bugun sharqiya sai dai ka samu wannan littafin a cikin gidanka kaga Allah ta'ala ya sanya mai littafin karbuwa Allah ta'ala ya sanya mai littafin albarka shi littafi din a matakaiya ya huce mataki guda uku yana da kyau ka san takaitaccen tarihin littafin ya huce matakaiya ta ilimi guda uku mataki na farko shine gogaggen malamin hadisi in dai ana maganar ilimin hadisi to ana maganar ibnu salah ana maganar ibnu salah yake cewa zai yi zama domin karantar da hadisai da suka kunshi musulunci baki daya wannan shi na da teku zai karantar da wannan hadisi sai ya aje majalisi akan wannan ya kawo hadisai 16 wadannan hadisai 16 sune abinda galibin abinda musulunci ya kusa in dai mutum ya haddace waɗannan 16 to ya haddace kaso mafi tsoka a hadisan musulunci sauran hadisan shidima suke ma wannan hadisai 16 wannan jina da kyau da ya kammala wannan hadisai 16 sai al-imam an-nawawi ya zo sai ya kara hadisai 26 akan wannan 16 sun zama nauke eh sun zama 40 da biyu sun zama 40 da biyu to kun ga inda al-Imam an-Nawawi ya hada wannan littafin kenan ga hadisi 16 na Ibn Salah sai kuma ya kawo ya ƙara waɗansu hadisi ma'ana ba fa da kanshi ba a'a a sauran littattafai na musulunci sai ya ga akwai hadisi 16 idan aka hada su da waɗancan akwai hadisi 26 da idan aka hada su da waɗancan hadisi 16 to wanda ya lakantu waɗannan hadisai 42 ya lakanci musulunci baki daya ya lakanci musulunci baki daya saboda haka sai ya wallafa su a littafi guda ya sanya ma littafin suna kitabul 40 fi mabani islam wa qawaid al ahkam yanzu kun ga littafin ya kai mataki na nawa na biyu matakin farko hadisai 16 a lokacin ba a hada su sun zama littafi babban malami ne da duniyar ilimin hadisi safan zai ne Ibn Salah da Imam an-Nawawi yazo sai ya tara waɗannan hadisai 16 sai ya hada su da waɗansu 26 sai ya ware su a littafi ya sanya ma littafin suna kitabul 40 fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam ku lura da kyau hadisai 42 kuma aka kira su da sunan 40 saboda akwai ire-iren waɗannan littafi din saboda biyin tana kusa da 40 kuma 40 tace babban lamba saboda aka ce 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 to ire-iren wannan galibin abin da ya kare ba a cika lissafawa da shi ba saboda aka 1 2 sai a ce 40 wani lokacin kuma sai ga da 8 da 9 sai a cike ta ina fatan kun fahimci wannan da kyau to kun ga inda wannan littafin ya kai mataki na biyu ke da daga hadisi 16 sai zo aka hada su da hadisai 26 suka ba mu hadisai 42 sai ibnu rajab al-hanbali da ya kallaci hadisai 42 nan sai ga na farko gaba ɗayan su babu hadisin kasuwanci babu hadisin kasuwanci me ya halal me ya haram a kasuwanci waɗannan nau'in kasuwanci ne shi a zatinsa yake haramu wanne ne kuma yake halal wanda yake kasuwanci kuma rayuwarci ta al'umma ba kullum da kyau sai ya duba gaba ɗaya a hadisai 42 nan babu gado shi ko gado rabin ilimi ne gaba ɗaya kun gane magana ta da kyau ko a hadisai gaba ɗayan nan babu kaza babu hadisin da ya tattara kiwon lafiya lafiya ta ɗan adam ya za a iya samu lafiya ta kasance cikin koshin lafiya na fata kuma ya tuni da kyau sai ya ƙara hadisai takwas da ya ƙara hadisai takwas a kan 42 sun zama hamsin to ana buga wannan littafi na 40 hadis ana buga shi da hadisai 42 idan aka buga kana da littafi mai hadisai 42 kenan kana da wanda ya hada da na Ibn Salah da kuma na Imam an-Nawawi idan kana da mai hadisai 50 kana ka hada da ƙari na Ibn Salah wanne ne ke hannunmu mai 50 ne wallahi ne ke ko mai guda 50 shine kitabul 40 fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam ma'a ziyadati Ibn Rajab tare da ƙari na Ibn Rajab ƙari na Ibn Rajab shine guda 8 ɗin to waɗannan hadisi 50 da izinin Allah madaukakin sarki da izinin Allah duk wanda ya lakance su ya gane su na farko za su amfane shi a karan kansa ɗaya kenan sannan na biyu kuma za su amfane shi a hukunce da masail na ilimi masu tarihi shi yasa kaga tun lokacin rayuwar mawallafin littafin nan aka duƙufa da karantar da littafin ɗaya kenan da sharhin littafin biyu kenan da haddatar da littafin uku kenan shi karan kansa mai littafi ɗin al-Imam an-Nawawi ya yi sharhinsa shi ne farkon wanda ya sharhin wannan littafi ɗaya kenan bayan shi malamai idan na ce malamai ina nufin malaman da duniya ta aminta da iliminsu ba wai malamai da ɗalibansu suka sanya musu suke kiran su da suna malam ba a'a malamai shahararrun malamai fitattun malamai da kafarsu ta yi zurfi a ilimi sun yi shashin wannan littafi kamar da karantar shi Al-Imamu Nawawi din da ya wallafa littafi din daransa kuma da hannunsa ya shashin littafi Ibn Rajab da ya kara hadisai takwas suka zama 50 sai ya hada su gaba ɗaya ya sharhin su suka zama Jami'ul Ulum wal Hikam suka zama Jami'ul Ulum wal Hikam biyu kenan hakan nan fitaccen malami wanda ya rasu a shekara ta 1420 Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yana da sharhin wannan littafi ɗai ɗai malami da ya fice a ilimi da daga yan sharhin wannan littafi hakan nan karantawa an karantar da wannan littafi an yi fassara shi zuwa Hausa an fassara shi zuwa Turanci an fassara shi zuwa yarurruka daban-daban an karantar da shi a gidan rediyo an karantar da shi a gidan talabijin an sanya shi ya zama muqarrar a makarantun Sunday School a kasar nan wanda duk zai nuna maka matsayinsa kusan za ka galibin ma Islamic studies da ake yi da wuya daga an fita wannan 40 hadith din Nawawi collection ko Nawawi hadith duk wannan Nawawi dai da ake kiran shi da Turanci a Islamic studies dai ba a fita wannan na farko dai a mataki na Sunday School ba a fita wannan hatta in ka je abin da ya shafi COE ko diploma duk ba a fita za ka ga duk in dai aka je aka dawo kan waɗannan wannan littafin da ke gaban mu akan shi ake fita da zuwa na masa Allah ta'ala ya sanya ma wannan littafi albarka hakan nan karantawa fitattun malamai sun karantar da shi Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahmatullahi ta'ala alayhi ya karantar da wannan littafi mala waka Mahmud Gumi ya fassara wannan littafin zuwa Hausa so an yi wa wannan littafin arhamun hadisi hidima saboda matsayin da abin da ya kusa shi yasa ga ake bukata in so samu ne tun daga wannan darasi na farko kai maza ka fara haddace hadisan da ke ciki ya zamana hadda ka tana gaban mu kana ji da ke ko lokacin da muke hadisi na ɗaya ko na biyu kai ka kai hadisi na 10 ko na 11 ina fata mun fahimci wannan da ke ko kuma insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu ga wannan din ya tabbata saboda littafi ne shahararren littafi kusan kowanne mu ya san 40 hadisi kuma alhamdulillah iya karanta sai ne kokari mu ga dai gurguru ya zauna a bakin mu mun karanta wannan littafi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan 40 hadisi wanda ya karanta da mu shine babban malami ne a jami'ar musulunci ta Madina yana ga cikin professor na malaman aqida shine Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili kuma yana karantawa ne bayan sallar isha bayan sallar isha yake karantawa so wannan littafi Allah ta'ala ya ne farkuwa ya sanya mishi albarka sai abu na biyu mawallafin littafin shine al-imamu an-nawawi al-imamu an-nawawi haka ake kira shi amma asalin sunansa da nasabarsa shine al-imamu huwa al-hafiz al-zahid احد الاعلام شيخ الاسلام محي الدين ابو زكريا النووي بحذف الالف ويجوز اثباتها الدمشقي يحيى ابن شرف ابن مرضي ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعه ابن حزام الفقيه شي ون مولف للتافي هو الحافظ شيني فتتما لما حديث نقر تتما لما حديث شيني الحافظ ɗaya kenan ɗaya daga cikin kambin shi matsayin shi a ilimi al-hafiz kuma waɗannan lafuza ne na shari'a lafuza na shari'a ɗaliban ilimi ba sa gaggawa sanya ma kansu su ba a amfani da su ɗalibin ilimi ba ya sanya ma wani su ko a sanya min suyin su a ce ai wane hafiz ne ko wane imam ne ko da wani teku ko wane shekul islam ne kowa ne mufti ne duk waɗannan lafuza ne na shari'a ba a amfani da su ba a amfani da su abinda zai nuna maka ka je jami'a ka je ka kira undergraduate ka ce da shi doctor ka je zai amsa maka ka kira shi a gaban malamin shi doctor ko a gaban HOD ka ce mai doctor wani ka ji idan yawunsa zai sille maka ya amsa maka so alfahamu na shari'a ba a amfani da su sai ga waɗanda suka cancanta sai ga waɗanda suke cancanta al-hafiz lafazi ne na shari'a az-zahid ahadul a'lam ɗaya ne daga cikin fitattun malaman duniya na musulunci shaykhul islam ana ya kai matsayi da ake kiran shaykhul islam muhiddin wannan abin da ya shafi kan bin shi kenan al-hafiz az-zahid ahad al-a'lam shaykhul islam muhiddin sai al-kunya abu zakariya ana mai al-kunya da abu zakariya sunan garin su nawa nunun wawun ya'a shine nawa sai a ce nawawi nawawi mutumin garin nawa minawi mutumin garin mina kanawi mutumin birnin kano bidawi mutumin bidda kun lura da ke ko shine nawawi mutumin nawa nawa kullu ba wai nawa ta gaba sunan garin su nawa ina fata mun fahimci wannan da kyau ad-dimashqi mutumin dimashq idan aka ce dimashq shine damascus babban birnin kasar syria a yau babban birnin kasar syria a yau to an ce da shi ad-dimashq ne domin garin su yana karkashin dimashq a ce al-minawi al-nigeri mutumin mina mutumin nigeria akwai ce gaba a shi dan nigeria ne a nigeria a ina amina ana ba ta kuma ita wannan da ke ko to anan kana da maka ce annawawi ko ka ce annawawi isa ce bi hasbul alif ana share alif a ce annawawi wa yuzu ifatuha ya alaka kuma ka tabbatar da alif ka ce annawawi ya alaka ka ce annawawi ya alaka ka ce annawawi ad-dimashqi mutumin dimashq sunan asalin sunan yahya shine asalin sunansa duk wanda kambin sa ne ilimi amma asalin sunan sunan shi Yahya sunan mahaifinsa Sharaf sunan kakansa Murri sunan kakansa Nabiyu Hafa sunan kakansa na uku Hussein sunan kakansa na hudu Jum Muhammad sunan kakansa na biyar Juma'a sunan kakansa na hida Hiza al-Faqih shi Imam an-Nawawi na nagartaccen malami to ku lura da cewa anan sai mu tantance sunan shi Yahya asalin sunansa Yahya kambinsa na ilimi ba wani ana sai da shi dakta ba wani kuma a lauya ma sunan shi San S-A-N San ya kai matsayi na San ko ba ka yi ta ba to shi wannan a ilimi al-hafiz az-zahid ahad al-a'lam shaykhul islam muhiddin ana kiran shi da muhiddin duk da bai cika sa sunan a kira shi da muhiddin ba domin akwai nau'in tsarkakewa ta bangaren haihuwarsa da tasowarsa an haife shi ne a garin nawa kamar yadda muka ambata nawa nunun wawu ya'u ya'u al-maqsura ana kiranta ya'u al-maqsura domin ba ta da ya'ya biyu kullum ba ta da ya'ya biyu in tana da ya'ya biyu sai a kira ta da ya'u in ba ta da ya'ya biyu sai a ce mata ya'u al-maqsura ma'ana ya'a ake ya'u ne kamar ya'a a watan muharram a shekara ta 631 a watan Muharram a shekara ta 631 aka haife shi ya karanta Qur'ani a garin su ma'ana yayi karatun gida a garin su na nawa anan ya fara karatun Al-Qur'ani da girma kuma anan ya kammala karatun Al-Qur'anin sa a matakin farko na gida karatun gida lokacin da ya kammala karatun Al-Qur'ani a gida da kuma karatun littattafai na gida sai ya shekarunsa suka ta sama balaga irin shekara 10 ɗin da ya ta shekara 19 sai baban shi ya shigar da shi babban birni shine Damascus ya taso ya dauko shi daga nawa ya kawo shi babban birni domin kuma ka san babban birni ya fi tara malamai domin galibin babban birni yana tara malaman da ke kewaye da shi in malami ya suka ya ba su ya bar kasa sai in ya shigo birni sai kuma gaba ya zama dalibi a waɗansu wurare na karatu to galibi birane suna tara malamai to dai sai baban shi ya shigo da shi birnin Damascus kuma a birnin Damascus a lokacin babban birni ne domin birnin Damascus ya taba zama headquarters musulunci ta duniya baki daya to ko kaga ya tara manya-manyan malamai da ya shigo da shi wannan gari sai ya zauna a makarantar Ar-Rawahiyya makarantar Ar-Rawahiyya babansa ya sa shi da ya sa shi a wannan makaranta ya dauki tsawon shekara biyu bai kwanta ba ci ba shekara biyu ba bai kwanta ba ya kwanta ya ci ba sai dai ko bacci da yayi a zaune ko a tsaye a cikin ya ga bacci ai bai kai ta bacci ba domin walaysa aqul hajati man bata na'iman walakin aqwa man yabitu ala wajh ai duk wanda naga yana da bukata bai bacci ba walaysa aqul hajati man bata na'iman ba za ka ga wanda yake da bukata ya bacci ba za ka ga yara ya dare ko kiyamu laili da addu'a ko kuma karatu da nazari to shekara biyu wannan shekara biyu Imamu Nawawi bai kwanta bacci ba in ga bai bacci sai dai yayi a zaune ko yayi a tsaye ko akan bishiya ko da wasu wurare misali wannan jini daga karshe Imamu Nawawi ya saki bacci baccin ya rabu da shi kwata kwata ba bacci a da shigowa shi birnin Dimashq watanni huda haka ya haddace littafi hudu da rabi ya haddace littafi at-tanbi littafin at-tanbi babban littafi ne a mazhabin sunna shafi'iyya gaba ɗaya littafin ya haddace kamar a ce a wata hudu da rabi ya haddace risala a wata hudu da rabi a ce a yau ya haddace risala shine amma at-tanbi yana gaban risala at-tanbi ba yana gaban littafin risala da ake nufi a fikin malikiyya a mazhabin malikiyya to shi at-tanbi yana gaban shi to a matakin farko ya haddace shi ya haddace shi a wata hudu da rabi a kowace rana yana daukan darasi 12 a kowace rana Imamu Nawawi yana daukan darasi 12 a wurin malami wani darasin za a yi sharhi littafi wani darasin za a gyara mai haddace haddace ne duk cikin darasi ya haddace 40 hadisi yana son zai dinga kawo maka hadisi 10-10 kullum kaga duk kwana biyar zai kawo abin da yake so shine ka gyara mishi kurakuran da ke ciki wannan shi ake kira tashihan sai kira tashihan ago kuma sharhan yana bukata amin sharhi to a kullun yana daukan darasi 12 a rana wannan a gaban malam ko dai a ne sharhin littafi ko kuma a gyara mishi abin da ya haddace ko a gyara mishi karatu ko kuma a zai bude littafin ne yana karantawa ana sauraronawa inda ya kuskure sai a gyara mishi wannan jira duk wannan sunan sa darasi to darasi 12 yake dauka a kullun yanzu a makarantar darasi ne ake bayarwa bakwai ko takwas sukan kai goma secondary school tara ko darasi 12 yake dauka a kullum faɗa mun wanda ke daukan darasi 12 a gaban malam ya dawo kuma yi nazarin su faɗa mun yaushe zai bacci lura da wannan Imamu Nawawi ya kasance yana da malamai masu tarin yawa kaɗan daga cikinsu akwai Al-Sheikh Abul Baqa Khalid An-Nablusi ɗaya kenan akwai Al-Sheikh Abu Ishaq Al-Muradi biyu kenan akwai Al-Sheikh Al-Qadi Abu Al-Fatih Al-Tablisi uku akwai Al-Sheikh Ishaq Al-Maghribi hudu akwai Al-Sheikh Shamsuddin Abdurrahman bin Nur Al-Maqdisi biyar kenan akwai Al-Sheikh Izzuddin Umar bin As'ad Al-Irbali shida kadan daga cikin malaman sa kenan sai wa qara ala ibn Malik kitaban min tasanifi ya karanta a gaban Ibn Malik shi Ibn Malik shine imamun nahwi abin da nake da nufi a imamun nahawu littafin sa kusan shine salafin duniya a karatun nahawu shine littafin alfiyat ibn malik shi ibn malik fitaccen malamin nahawu yana da littafi da ya wallafa a kan nahawu mai suna al-kafiyatu shafiya baiti da 3000 ce da wani abu da ya ga kafala ta shiga dalibai haka sai dawo da 1200 ya dan rage ya dan tantakan kade ya dawo da shi baiti 2000 abin nan 1200 ya rasu a shekara ta 600 da wani abu ya rasu a shekara ta 600 da wani abu kenan inda a yau ne wannan baiti 2200 zai rage shi ya dawo wannan kenan to shi Imamu Nawawi ya karanta wasu littattafai na imam na ibnu malik a gaban ibnu malik ya karanta wasu wallafa da imamu ibnu malik yayi ibnu malik malami ne na hawu sosai da sosai nagartaccen malami ne na hawu to imamu nawawi ya karanta na hawu a gaban shi dai kenan sannan na hawu ma daga cikin wallafar da shi malamin ka san malami ya wallafa littafi kuma ya biya maka idan ya kai matsayi ne wallafa littafin ya wallafa littafin ya biya maka to ina jin yanzu in ban da shi wa zai ka fahimta littafin to irin waɗannan abubuwa Imam Nawawi ka ka dan kenan daga cikin malamansa to kuma wanda yake miza ta ilimi a tambaye ka faɗi malamanka duk wanda ba zai iya faɗan malaman shi ba ba a san ya cikin malamai kuna ji da kyau zan maimaita duk wanda ba zai iya faɗan malamansa ba mana yake shi duk garin nan ba shi da malami shi fa karatun shi sakkowa ya shiga zuciyar shi ko kuma da man kakan shi ya ce mishi zai dawo nan gaba to haka yanzu kuma ya fara zama shafa labarin shi ne so ba wai matsayi bane mutum ya ce ai shi ba shi da malami misali ka dauko takarda a guje kana son zaka tafiya da tasa kana zuwa garejin mota sai ka samu wani gareji wani direba yana ce shi ko wanda ya koya ne mota shi kawai ji ya iya tuki duk saurin ka zaka shiga mota shi a tambaya ne duk saurin ka zaka shiga mota shi ba zaka shiga ba ka kai wani mara lafiya asibiti hajara majara sai ga wani ya zare sirinji yace shi ba wanda ya koya mashi allura wallahi ya ji ya sai ne tafan da ake koyewa ne gaba ɗaya ya karanta su saboda ka ya gani za ka mika mashi mara lafiyan kai tsira mai allura kun shi to amma ya zai mutum ya shigo cikin mutane ya ce ba shi da malami kuma a dinga sauraron shi a ilimi ya yi wannan a hankalce ya yi ya faɗi cewar ba shi da malami ai ya mutar da kai ya mutar da kai ba za ka saurare shi ba sai ya za ka saurare shi ka ba shi da malami duk wanda bai da malami shedan ne malamin sa Allah ta'ala ya ce Imam Nawawi rahimahullah ya shakal kusu sai da take da wallafa domin malamai sun tabbatar da ya cancanta ya wallafa ya shagaltu da wallafa sosai da sosai da kaya wallafa ya shagalta da wallafa littafi والنصح للمسلمين ده يوصل الأمة المسلمين وعظ ده نصيحة ده فتكر وا لكن ده ما يوش وجبني نصيحة ده فتكر وا ده كارثة سنة يا طورا ما كنسا كلا ده يما كنسا حفاد يكب بكنسا شيء أكرن كنسا دكي دكي كلا كلا يجتشي وردي ده وربدو أيو إنا أينا ده إنا ليسان زامي ورقفة يومن أبوه يبوش محبة domin a gobe ya guje ma haka da malamai sun tabbatar cewa Imam Nawawi malamin hadisi Imam Nawawi malamin hadisi ya sa hadisi sosai daga cikin littattafansa na ilimin hadisi akwai wanda ake karantarwa a bangaren ilimin hadisi a jami'ar musulunci ta Madina wasan ya kai ko daga cikin wallafar da yayi daga cikin wallafar da yi a ilimin hadisi akwai littafin da ake karantarwa a jami'ar musulunci a bangaren ilimin hadisi to idan mutum ya kai matsayin ya wallafa idan ya wallafa lalla ilalla za ka fahimci wallafa tana da ƙarfi sosai da mutum ya tafi malamin hadisi ne ya san hadisai ingantattu da wanda ba su inganta ba ya san fannoni na hadisi sosai da sosai ya san ilimin fiqhu sosai da sosai yana da zurfi yana da fada a jami'ar ilimin fiqhu shi Imam Nawawi a ilimin fiqh yana da fada a jiki musamman a mazhabin su ta Shafi'iyya yana da fada a jiki gogge ne akan wannan bangare Allah ta'ala ya kanshi da gafara ya san maganganun sahabbai ya lakanci maganganun tabi'ai ya san masail da ake sabani akan su ya san malamai da ake masail da ake ittifaki akan su masail na ilimi da malamai suke ittifaki akan su ya sani masail na ilimi da malamai suka kara mutuna a kansu ya sani a duk wannan yana bin matsayi ne na malamai magabata Imam Nawawi bai wasa da lokacinsa ba ya ba lokacin shi matukar muhimmanci sosai da sosai ya kasance a yini awa 24 so ɗaya yake cin abinci wa kana la ya'kulu fil yawmi wal layla illa akalatin ba'da asha ya kasance a awa dare da rana so ɗaya yake cin abinci bayan sallar isha shikenan kuma sai Allah ya kai mu ka san yawanci a yana sa bacci so ɗaya yake cin abinci kuma abincin da yake ci so daya bayan sallar isha yake ci abinci sannan kuma cin shan abin sha sai lokacin sahur wala ne tazawwaj imam an-nawawi bai aure ba har ya koma da Allah imam an-nawawi bai aure ba har ya koma da Allah kullum ne ce ko har ya koma da Allah imam an-nawawi Allah ta'ala ya shi gafara ya rasu a garin su me sunan garin su nawa shi din ne nawa mutumin nawa ke kullum da ce ko akwai wani mutumin Siriya mun hadu da shi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganni da 40 hadisi ina karantawa sai ya ce ai wannan garin na nawa shi mutumin nawa ne shi alhaji kenan ya san garin yayi kaza yayi kaza so wannan Damascus Damascus guri ne na ilimi sosai da sosai maza turawan yamma sun ta samu wurin sun same kaman duka ba da yaki da kaza sai sun daidaita wurin saboda wurin ya rike musulunci sosai da sosai nagartattun malamai na musulunci ne suka tashi a wurin Allah ta'ala ya ji kansu da kafara ya ramshe su Imam Nawawi ya rasu a shekara ta 67 da hijira a garin su nawa a watan Rajab an haife shi watan Muharram ya rasu a watan Rajab an haife shi a shekara ta 631 ya rasu shekara ta 677 shekarunsa nawa kenan shekarunsa 46 gaba ɗaya shekarunsa da yayi a duniya 46 shekarun ga nawa yanzu an ga 46 a waɗannan shekaru 46 kaɗan daga cikin littattafan da ya wallafa akwai Rawdatul Talibin yake akwai Al-Minhaju ala Sharhi Sahih Muslim Al-Minhaju ala Sharhi Sahih Muslim wannan sharhi da Imam Sahih Muslim shi Imam Nawawi yana da cikin mafi kyawun sharhi Sahih Muslim kuma yadda ku san fatawul Bukhari yana da cikin nagartattun sharhi na Sahih Bukhari to hakan nan haka yake sai abin nan Al-Minhaj yana cikin nagartattun sharhi na Sahih Muslim biye kenan ko akwai al-majmu' shawr al-muhazzab al-majmu' sunan littafin kenan yayi wa wannan littafi ne al-muhazzab sharhi Allah akbar yana cikin babi tsakiyar babi na ahkamur riba Allah ta'ala ya kafi kwanan sa kenan bai kammala littafin ba Imam an-Nawawi bai kammala littafin sa ne suna al-majmu' shawr al-muhazzab yanzu mun samu guda uku kenan guda uku na hudu akwai kitabul azkar akwai kitabul azkar yan kuwa wannan littafin na al-azkar Imam an-Nawawi ya tara zikiri nagartaccen zikiri tabbataccen zikiri zikiri daga gidan annabta ya tara ruwaye na zikiri masu tarihi yan kana a wasu hadisa akwai maganganu a kansu amma dai ka samu littafi a nan ko kusa da ya tara maka bayani kan abin da ya shafi zikiri to da wuya wannan shi ne kuma ana samun shi a kasuwa shi wannan kitabul al-azkar na Imam Nawawi ana samun shi a kasuwa dudu girman shi zai zama kamar bulugul maram ko ya tsara bulugul maram ko bulugul maram ya tsara shi gwargwadon bugu da aka yi mishi to littafin yana da matukar kyau a tsakanin ɗalibin ilimi bayan shi muslim da kake da shi a babin azkar yana da matukar muhimmanci ka sami al-azkar na Imam Nawawi za ka samu zikiri daga gidan annabta insha Allah akwai kitabul riyadus salihin kitabu riyadus salihin kitabu riyadus salihin na Imam an-Nawawi mun samu nawa kenan awadatu talibin dai kenan al-minhaju ala sharhi sahih muslim dai kenan al-majmu'u sharh mu'azzab uku kenan kitabu al-azkar uku kenan kitabu riyadus salihin biyar kenan kitabu al-idhah fi al-manasik shida shi wannan kai abin da ya shafi kwata-kwata aiki haji shida كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام ونكينا ونكي مكان من ثاني بقي والخلاصة في الحديث أقول الخلاصة في الحديث بقي كنا تقص كتاب الإرشاد في علم الحديث ها. كتاب التقريب والتيسير في مختصر الإرشاد ومكينا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن شهد وكتاب المبهمات dozin ɗaya ke nan wa ghairu zalik da waɗansu littafan masu tarin yawa duk ya wallafa su a shekara 46 waɗannan kaɗan ne daga cikin shekarun nan bai aure ba daga cikin shekarun nan gaba ɗaya ba ma ya bacci ya saki bacci bacci ya nemi baccin ya nemi shi har da gaba ya ma bacci ya ga wannan ba abokin tafiya bane ya rabu da shi to kun ga yanzu mun san waye wannan litafi abu na gaba shine daga shekara ta 667 da ya rasu zuwa yau 1439 shekara nawa kenan yau muna 1439 shi kuma ya rasu a shekara ta 677 nawa lissafi zai ba ku wannan ya ce 762 na ka nawa ku samu 700 da wani abu kenan 700 da wani abu da rasuwarsa kenan yanzu karatuttukan da za su fito daga ciki ba wai mutum ne da ya wallafa littafin bara ko bara waccan ba yau ya rasu sama da shekara 700 yau ya rasu a ƙasa sama da shekara 700 mun lura tasiri na ilimi kenan duba har yanzu ana karanta littafin yana samun lada ana karanta littafin yana samun lada waɗansu su buga littafin kuma su samu lada ya samu lada wasu karanta da littafin su samu lada ya samu lada Allah ta'ala ya kashe da zafara da kashe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna su zama kuma abinci da yake nan Allah ta'ala wannan zai zama darasi mu da yau kenan sai darasi mai zuwa sai mu tashi cikin littafin ka dangana amma yi muqaddima guda uku muqaddima ta farko akan abin da ya shafi ilimi muqaddima ta biyu akan abin da ya shafi littafin da zamu karanta muqaddima ta uku akan abin da ya shafi tarihi ne littafi din to sai mu nazarin su mu rike in Allah ta'ala ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi cikin littafin dungurungum da izinin Allah madaukakin sarki zamu da sa aya ana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk